إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك يوموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي نقول لغا دكينان تكينغ رمبوشي أجار بوشي وانا يمتشينا لاربا يو تقوس gawatar Ramadan hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2021. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul anbiya, je na manta nace suratul ibrahim, suratul anbiya inda muke cikin kissar annabi Ibrahim alaihi salam. Kafin mu shiga karatu, akwai kadan daga cikin tambayoyi da zamu ansa. Akwai wani wanda yake tambaya ne, yana son karin bayani game da hadisin da Bukhari ya ruwaito daga Anas dan Malik radiyallahu anhu, cewa Umar radiyallahu ta'ala anhu kana idza quhitu istasqa bil Abbas, ya kasance idan an musu fari sai ya roki Allah su nemi Allah subhanahu wataala ya ba su shayarwa, wato ya saukar musu da ruwa, da Abbas ibn Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib. Wa qala, kuma sayyidina Umar sai ya ce, Allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina fatasqina, ya ubangiji mun kasance muna roƙanka da annabin mu sai ka shayar da mu, fa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina, muna tawassuli zuwa gare ka da baffan annabin mu ka shayar da mu. To yake cewa wannan hadisi ya shafi tawassuli da mutum yake son ƙarin bayani. Na'am, a shar'ance mutum ya halatta ya kamun kafa lokacin da yake addu'a, ya kamun kafa da ambatan sunayen Allah mafiya kyau, kamar yadda ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da kyawawan sunaye, sai ku roƙe su da shi, sai ku roƙe shi da su. Haka nan ya halatta mutum ya yi tawassuli da kyawawan ayyukansa, ya yi azumi ya kai ya roƙi Allah da wannan azumin da ya yi, ko ya yi salloli na nafilfilu ya roƙi Allah ya yi kamun ƙafa da wannan salloli, ko ya yi sadaka ya yi kamun ƙafa ya yi addu'a da wannan sadakar, ko ya yi karatun alƙur'ani ya yi kamun ƙafa da wannan karatun. Wannan duk ayyuka ne na ƙwarai, mutum yana iya tawassuli da su ya roƙi Allah subhanahu wata'ala buƙatarsa, kamar yadda ya zo cikin hadisi na mutane uku waɗanda suka shiga kogo, kogo ya rufe da su, dutse ya rufe ƙofar wannan kogo, daga ƙarshe kowannensu ya tuna wani aiki da ya yi don Allah, ya kuma yi kamun ƙafa da shi wajen Allah subhanahu wata'ala, Allah ya yi musu, ya buɗe musu wannan ƙofa suka fita. Haka nan mutum yana iya tawassuli da addu'ar wani bawan Allah, ka ce ɗan uwanka ya taya ka addu'a akan wata buƙatarka, babu laifi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai sukan zo su ce da shi ya yi musu addu'a, ya yi musu addu'a akan buƙatarsu, kamar makahon da ya zo ya ce a yi masa addu'a ya zama yana gani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, to in kaga za ka yi haƙuri to shikenan lakal janna, to mutum zai iya yin tawassuli da aikinsa, aikinsa na ƙware. Haka nan za ka iya tawassuli da addu'ar wani bawan Allah, kamar yadda muka ce sahabbai suna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su yi tawassuli da addu'arsa, su neme shi ya musu addu'a, kamar makahon da ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a, annabi ya koya mishi addu'ar da zai yi. Haka nan matar da take farfadiya ta zo ta nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi mata addu'a, ya yi mata addu'a. To wannan duka fuskoki ne na tawassuli da aka yadda da su, shari'a ta zo da su. Wani hadisi da muke da yake gabanmu, wasu suna hujja da shi akan cewa ya halatta a yi tawassuli da zatin mutum, wato a ce dan wane, a ce dan annabi ko dan Abubakar ko dan Umar ko dan Abbas, Allah ka yi mana kaza, wato a yi tawassuli da zatin wani. To suna hujja da wannan saboda ya ce cewa istasqa bil Abbas, ya roƙi Allah da Abbas, cewa kuma a ƙarshe ya ce wa fa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina, muna neman tawassuli, muna tawassuli zuwa gare ka da baffan annabinmu. Ya ce to kun ga a nan daidai yake ce Allah dan baffan annabin muka yi mana kaza. To wannan malaman sunna suna cewa wannan baya daga cikin abin da aka shar'anta na tawassuli, baya daga cikin fuskar tawassuli da ta zo a shari'a, tawassuli da zati, sai dai tawassuli da addu'a. A nan wannan hadisi babu abin da yake nuna cewa tawassuli ne da zatin shi Abbas, saboda inda tawassuli ne da zatin Abbas, babu abin da zai hana su yi tawassuli da annabin sallallahu alaihi wasallama, tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da su. Ko ya koma ga Allah tawassuli da zatin sa, ba zai wahala ba. Gashi ma mu a nan da yawa zaka ji mutane suna dan annabi, saboda ka in har wannan ne ake nufi, ba dalilin da zai sa Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kauce wa tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama a irin wannan ma'anar yayi da Al-Abbas. Kaga yayi wa kasa, kamar yadda yace kunna na tawassalu ilayka bi nabiyina, da sai su ci gaba da yi da annabi sallallahu alaihi wasallama. To amma da yake abinda aka sani kuma shi ne a rubuce a littattafai na hadisi duka da sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, idan suna cikin fari addu'a suke zuwa su nema gurin annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisin Anas yana nan mashhuri a cikin sahihai ne, annabi yana huduba, wani balaraban kauye ya shigo ce ya rasulullahi halakatil amwal wa inqata'atis subul ila akhirih, yana kokawa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa dukiyoyinmu duk sun fara mutuwa, yana nufin dabbobin su saboda rashin ruwa, sannan tafiye-tafiyen da muke yi yanzu ba su yiwa saboda babu kuɗi, an shiga fari, kai mana addu'a Allah ya ba mu ruwa. Nan take annabi ya daga hannu ta addu'a, aka yi sati guda ana addu'a, har wata juma'ar ana ruwa, har wata juma'ar ta zagayo ruwa bai yanke ba. Mutumin ne ya sake shigowa ko waninsa ya sake maimaita abin da ya faɗa cewa dabbobi fa yanzu sun halaka, hanyoyi duk gaba ɗaya sun rufe, babu hanyar tafiye-tafiye saboda ruwa ya yi yawa. Annabi ya ɗaga hannu ya yi addu'a cewa hawalaina la alaina, Allah ya yi can bayan gari da ruwan ya daina zuba a kansu. To kaga tawassuli ne da addu'a, wannan shi aka sani sahabbai sun yi, kuma shi ne abinda littafan hadisi suka ruwaito, idan an yi fari sahabbai suka je su ce annabi ya yi musu addu'a. To wannan wani abu ne wanda ba zai yiwu ba bayan komawar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ubangijinsa, ba zai yiwu ba a je a ce kuma ya yi addu'a. To shi ne ya ce da muna yin tawassuli bi nabiyyika ai bi du'a'i nabiyyika ba bi zati nabiyyika ba, saboda haka inna na tawassalu ilayka bil abbas ai bi du'a'il abbas, dole a kaddara ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu, ko dai a kaddara zati ko kuma a kaddara addu'a. In muka kaddara zati, akwai buƙatar mu nemo dalilin da yasa muka kaddara shi, wanda kuma babu. Idan muka kaddara addu'a bi du'a'i nabiyyika ko bi du'a'il abbas, to wannan zamu samu hujja ta ko ina. Na farko dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka sani ana yi da shi lokacin rayuwarsa kenan, addu'ar sa ne ake tawassuli da ita. Haka nan shi kansa Al-Abbas din, kamar yadda Zubair ibn Bakar, Zubair ibn Bakar wani malami ne yana da littafin Al-Ansab, ya ruwaito mana kamar yadda yake cikin Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari karkashin wannan hadisin, ya ruwaito cewa a Al-Abbas ya kasance a lokacin idan aka samu fari, wannan farin da ake magana akan sa shine Amur Ramada, lokacin da aka yi wani wata yunwa a zamanin Sayyidina Umar saboda fari, mutane suka jigata suka galabaita sosai, to a lokacin Sayyidina Umar yakan fita bayan gari tare da mutane tare da shi Al-Abbas, to shine sai ya faɗi wannan maganar cewa to da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawassuli ba ana shi muke sawa a gaba yayin mana addu'a, yanzu baya nan, saboda kaga Abbas Allah subhanahu wataala muna tawassuli da shi, to shi kuma Al-Abbas kamar yadda Zubair ibn Bakar ya ruwaito a cikin littafin sa Al-Ansab ya faɗi irin addu'a da yake yi, yana daga hannu a lokacin yace Allahumma lam yanzil bala'un illa bi dhanb wa lam yukshaf illa bi tauba, Allahumma qad tawajjaha bi هؤلاء القوم لمكاني بنبيك هم لمكاني عند نبيك, يا الدعاء يا أبنجي باب سند ونبلائي يكي سوكا سي سبو دزنبي كما لو كيو النبلائي سي أن توبا سي توبا سي تي اللهم قد توجه القوم بي إليك لمكاني عند نبيك, ya Allah mutanen nan sun fuskance ka da ni saboda matsayin da nake da shi a wajen annabinka wato shi baffan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce Allahumma hadhihi aydina bi dhunubina wa nawasina ilayka bit tauba, ce ya ubangiji ga hannayenmu muna dagawa da zunubanmu ga kuma makwarkwadanmu muna miƙawa da tuba, fasqina ya ubangiji ka shayar da mu, to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa, kaga addu'a ce yake yi kuma addu'ar nan tana nan a rubuce a littattafai, saboda haka ba wai kawai zuwa suke yi suna cewa dan Abbas ka shayar da mu Allah, dan Abbas ka shayar da mu ba, a'a Abbas suke sawa a gaba musu addu'a Allah subhanahu wataala ya basu ruwan sama, to wannan shine at-tawassul bi du'a rajulin salih, yin tawassuli da addu'ar mutumin kwarai wanda wannan daman yana da gurbi a cikin shari'ar musulunci. Sai wanda da yake tambaya cewa shin zai iya sallah a bayan mutumin da baya yadda ya dau azumi tare da mutane sai ya ga wata da idansa, eh garin ya ce sai ya ga wata da idansa ba zai hana a bi shi sallah ba, yana liman a sallar sa daban, wancan ko maganar ganin wata shi ko wani abu ne daban, sai zai yi sallar sa yadda aka ce a yi sallah, ba wata bid'ar yake a cikin sallar ba, kenan zaka bi shi sallah, wancan kuma watakila akwai wasu shubuhohi ne da suka sa shi yake hakan, sai ai kokari a ganar da shi, amma wannan ba zai hana a bi shi sallah ba. To sai wanda shi kuma yana bukatar a ƙara jan hankalin mutane musamman waɗanda Allah subhanahu wataala ya horewa abin fitar da zakka, cewa su taimaka su fitar da zakka saboda tsananin da mutane suke ciki da bukatar da ake da ita, babu shakka zakka, fitar da zakka musamman a cikin wannan lokaci da ake cikin tsanani abu ne mai kyau kwarai da gaske, ta daman zakka wajibi ce ga duk wanda yake da dukiya ta kai nisabi ta shekara ba ta yi kasa da wannan nisabi ba, dole ne ya fitar mata da zakka, to zakka tana da lokaci, lokacin shine hawalanul haul, dukiyar ta yi shekara, amma an yadda idan akwai bukata akwai wata maslaha da za ta sa a gaggauto da bayar da ita, misali a ce mutum dukiyarsa zakkarsa ba za ta zo ba sai a cikin sai a Shawwal ko a Zulkaida, ma'ana yanzu a Ramadan da muke ciki dukiyar ta shi watakila a watan 10 ake ko 11 ko kuma bata dai kai shekara ba, to a irin wannan yana iya gaggauto da zakkar, wato ya jawo ta baya, nan maslaha ce ga shi wanda za a bawa zakkar ga shi talaka kuma an taimaka masa, saboda haka mutane na iya yin wannan ko da lokacin fidda zakkar su bai yi ba, dan dai wata ɗaya wata biyu babu laifi su gaggauto da ita domin a taimaka wa mutane musamman ma a cikin wannan yanayi, musamman ma kuma a cikin wannan wata mai albarka. Za mu bari tambayoyi ya haka. sai mu ci gaba da karatu.
A'udhu minash shaitanir rajim. Wa aradu bihi kaydan faja'alnahu al-akhsarin. Wa najjaynahu wa Luqman ila al-ardi allati barakna fiha.
Allah subhanahu wata'ala yana mana bayanin annabi Ibrahim alayhi salam da abin da ya faru tsakaninsa da mutanansa yayin da suka yi rungurin halaka shi ta hanyar jefa shi cikin wuta. Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan wuta, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, muka ce ya ke wuta ki zamo sanyi da aminci, ki zamo sanyayya, ki zamo sanyayya kuma aminci ga Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan, sun nufi kaidi da shi, sun nufi shirya masa makirci. Faja'alnahumul akhsarin, sai muka sanya su sune tababbu. Yani cewa wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na bawa annabi Ibrahim alayhi salam gagaruman nasara akan mutanansa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maida kaidinsu zuwa gare su, ya kaskantar da su, ya ɗaukaka sha'anin annabi Ibrahim alayhi salam. Wannan mu'jiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar ga annabi Ibrahim alayhi salam ta gudana ga wani ɗaya daga cikin wannan al'umma, shine Abu Muslim al-Khawlani, mutumin Yaman wanda al-aswadu al-ansi, wani mutum da yayi da'awar annabta cewa shi ma annabi ne tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama, an aika shi zuwa ga mutanansa yayi yunkurin hallaka Abu Muslim al-Khawlani, ganin cewa ya yi imani da shi, yayi shi ma ya hura masa wuta yasa aka jefa shi cikin ta. Amma da ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi, wannan wutar bata ƙona shi ba. Da muka ce duk wata karama da ta gudana a hannun wani bawan Allah cikin wannan al'umma, to mu'jiza ce ta annabin mu sallallahu alaihi wa sallama, domin ba zai samu wannan karamar ba sai idan yayi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yayi masa biyayya sau da kafa. Wannan shi da zai sa ya samu wannan karramawa daga Allah subhanahu wata'ala. Kaga ƙarshe karamar ta koma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, mu'jizar sa ce. Kuma za mu ga cewa a tarihi an samu irin wannan karama wacce take daidai da mu'jizar wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa aikowa, kamar yadda wannan karamar ta Abu Muslim al-Khawlani rahimahullahu ta'ala ta zama daidai da mu'jizar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi Ibrahim alayhi salam ta rashin ƙonewa da wuta, da mun ce sun yi kama a jinsi, duk da cewa ta annabi Ibrahim alayhi salam babu shakka ta fi girma, domin imaninsa da sansa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba za a daidaita shi da san wani ba, musamman Abu Muslim al-Khawlani. To haka nan banda shi akwai wasu daga cikin bayin Allah wanda su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gudanar da wani abu na mu'jiza, afuwan na karama a hannunsu wacce ta yi kama da wata mu'jiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa wani annabi, kamar wani bawan Allah da ake kira Sila ibn Ashyam al-Adawi. Sila ibn Ashyam al-Adawi tabi'i ne cikin tabi'ai, yaro shekara ta 35. Wata rana sun fita yaƙi kan dokinsa, kamar yadda Shaykhul Islam ibn Taymiyyah ya kawo a cikin kitabul Furqan, al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan. Shi wannan Sila ibn Ashyam ya fita tare da mayaƙa za a tafi jihadi don ɗaukar kalmar Allah. To sai dokinsa ya mutu a can wajen jihadi, dokinsa ya mutu. To sai ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya ce, Allahumma la taj'al li makhluqin alayya minna, Allah kada ka sanya ma wani mahaluki ya zanto yana da wata minna a kaina, yana da wani abu da zai iya goranta min. Wato kada ka sa in buƙaci taimakon wani, da har wata rana shi da kansa zai iya cewa nayi maka abu kaza nayi maka abu kaza, to shine sai ya roki Allah subhanahu wataala, sai Allah ya raya masa wannan dokin, ya raya masa wannan dokin ya hau ya dawo har gida akan wannan dokin. To bayan ya dawo gida ne yake cewa ya bunai khudh sarja hadha alfaras fa innahu ariya, ce ya kai wannan yaro yana ga wa ɗansa cire ma wannan doki sirdin sa domin dokin nan na aro ne, tunda ya Allah subhanahu wataala ya raya shi ne a lokacin da ya kawo shi gida, kai ya zanto ya buƙaci wani taimako gurin wani ba Allah ba. Sauraka sai ya ce ɗauke sirdin wannan doki domin na aro ne, ya ɗauke sirdin sa yana ɗauke doki ya faɗi ya mutu. To haka nan akwai wani shi ma daga cikin ƙabilar Naha, ana kiran shi Nubata ibn Yazid. Nubata ibn Yazid shi ma tabi'i ne, shi ma tabi'i ne, shi ma wata rana yana tafiya a hanya dokin sa ya abin nan jakinsa sai ya mutu. To abokan tafiyarsa sai suka ce to mu taimaka mu rarraba kayayyakinsa, tunda ya ɗora kayayyakinsa a kai dokin jakin ya mutu ba zai yushi ya ɗauka ya ba, ga tafiya a ƙafa. Sauraka sai suka ce mu taimake shi mu karɓi kayayyakin mu rarraba a junanmu. Sai ya ce da su imhaluni hunayya, ku ɗan tsahirta min kaɗan. Sai ya alwala, ya kyautata alwalarsa, ya yi raka'a biyu, ya roƙi Allah subhanahu wata'ala, sai Allah ya raya masa wannan jakin, ya ɗaukar masa kayansa har gida. Imamu Sha'abi ya ce na ga wannan jakin a kasuwa an zo da shi za a sayar, ka ga wannan jaki a kowa ya gan shi zai so ya saye shi, domin jakin da ya je lahira ya dawo ai ba daidai yake da kowa irin jaki ba, in kai sa'a sai ya daɗe. To kaga wannan irin mu'jizar da Allah subhanahu wataala ya ba Annabi Isa ce, ta Allah subhanahu wataala ya rayar da matacce ta hannunsa, to shi ma Allah subhanahu wataala ya gudanar da wannan a hannun waɗannan bayin Allah daga cikin tabi'ai. Wannan kissarsa tana da cikin Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir. Haka nan a cikin sahabbai akwai Abbad, Abbad ibn Bishr da Usaid ibn Hudayr, wanda an sani suna daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutanen Madina. Ta rana sun ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka zauna suka yi hira har dare yayi, kuma daren mai duhu sosai suka fito. To kowannensu yana ɗauke da sanda a hannunsa, shi yake riƙe da ita. To sai zanto ɗaya daga cikinsu sandarsa sai ta zama kamar cocilan, tana haske, saboda tana nuna musu hanya suna tafiya. Da suka zo mararraba inda wannan zai yi dama wannan ya hagu, sai sanda kowa ta kama haske kawai, sai hasken ya rabu. To kaga wannan yayi kama da hannun Annabi Musa alaihi salam, wanda Allah subhanahu wataala yake cewa shigar da shi cikin rigarsa zai fito yana haske. To su ma gashi sanda ce, amma kuma gashi tana haske kamar tocilan. Al-Ala ibn al-Hadrami sani shi ma ɗaya daga cikin sahabban Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Al-Ala ibn al-Hadrami lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura shi Bahrain, to haka nan lokacin sayyidina Abubakar, lokacin sayyidina Umar duk sun ci gaba da barin shi a nan, ya zanto kamar shi ne gwamna a wannan gari na al-Bahrain. To akwai sanda suka fita za su shiga wani gari inda za su yaƙe-yaƙensu, zai yana jagora wata rinda su shiga wani gari da ake kira Darai. To sai ya zanto ruwa ya shiga tsakaninsu da abokan gabansu da inda za su, sai ya zanto babu hanya sai an shiga ruwa. To a lokacin daga hannu ya addu'a da shi da rundunarsa, haka suka shiga ta ruwan nan suka wuce. An ce ruwa ko sirdinsu bai jika musu ba, sirdin dawakansu ba su jike ba. To kaga wannan yayi kama da mu'jizar da Allah ya ba Annabi Musa alaihi salam, ita ma ta wucewa ta cikin ruwa, keta ruwa a taka a wuce kamar ana taka titi. To irin waɗannan duk sun faffaru a cikin tabi'ai, sun fi yawa a cikin tabi'ai akan cikin sahabbai, wato karamomi sun fi yawa a cikin a zamanin tabi'ai sama da zamanin sahabbai. Saboda yaqinin da sahabbai suke da shi ya fi yaqinin da wanda suka zo bayansa suke da shi. Yaqinin yana raguwa, ita kuma karama ana buƙatar ta ne don ƙarfafa yaqinin. Idan ya zanto sahabbai yaqininsu ya kai matuƙa, za ka ba su buƙaci karama da yawa ba. Da haka ana samun raunin yaƙinin kuma karama tana ƙaruwa. sai ya zanto lokacin tabi'ai an fi samun wannan. Watakila wani ya ce to ai ya kamata yanzu ka ramo min su karu fiye da da, tunda yanzu yaqini ya kara rauni. To yanzu ba yaqini ne rauni, imani ne rauni gaba daya. To ita kuma karama tana da alaka da imani, tana da alaka da karfin imanin ka da biyayyar da kake wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu wannan abin ai yayi rauni ba ma maganar ake ba, kai dai a samu a tsira a shiga aljanna a haka ko a daddafe. To kaga yau zaka jira karama a cikin irin wannan yanayi, kai dai ka samu ka tsira, amma ka ce kai sai ka samu karama. To sannan ita karama wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba ma wanda ya so ya karrama shi daga cikin bayinsa, ba wani abu bane wanda mutum zai ci da buguzum da ita. Idan mutum ya zanto yana gudanar da wasu abubuwa da suka saba al'ada, to ba kawai shi kenan sai a miƙa wuya a bi shi a haka ba, sai a duba a ga sirarsa, yana bin Allah da manzansa, yana riƙe da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. In yana riƙe da sunnar Annabi, yana bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, to sai a kirawo ta karama. Amma idan ya zanto karkataccen mutum ne, yana bin wasu hanyoyi ko cike yake, wato rayuwarsa cike take da bid'o'i, to kaga wannan ba karama ba ce, istidraji ne. To haka akwai bambanci tsakanin karama wadda take gudana a hannun wani mutum na kwarai da kuma abinda yake istidraji ne, yana gudana a hannun wani wanda yake ma ya kauce wa hanyar Annabi, wani ma ya bar musulunci duka, amma za a rika ganin abubuwa na ban mamaki a hannunsa, wannan ta lalace, ba karama sunanta ba. Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa mutanen Annabi Ibrahim alayhis salam sun nufi makirci, sun nufi shirya masa makirci ta yadda za su halaka shi. Allah ce faj'alnahumul akhsarin, muka sanya su sune mafiya hasara. To anan mun yi bayanin cewa asarar da suka yi ita ce buƙatar su bata biya ba, sannan kuma Annabi Ibrahim alayhis salam ya ƙara samun wata ƙwaƙwarar hujja a kansu, tabbatar musu da cewa lalle allolin nan nasu na banza ne, tun daga shi an rurrusa su, kuma sun kasa yin wani abu ga wanda ya rusa allolin nasu. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna, gashi ya taimaka masa, ya kubutar da shi daga wannan wuta ganga da aka hura don kona shi. Saboda kaga su suka tabe, shi kuma ya samu ɗaukaka. To amma abin tambaya anan, shin Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka waɗannan mutane bayan yunkurin da suka yi na su ga sun ga bayan Annabi Ibrahim alayhis salam, shin Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka su? Babu shakka malamai sun yi magana dangane da wannan. Wasu suna ganin cewa akwai ruwayoyi da suke nuna cewa wani abu na halakarwa ya biyo baya, musamman ma shi sarkinsu, sarkin Babil ɗin wanda shi ne An-Numrud, Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka shi ta hanyar sauro. Allah subhanahu wata'ala ya sallata sauro a kansa, ya yi ta cizansa har ainihin ya kashe shi. To wasu ruwayoyi suna faɗa irin wannan, amma ba wai ruwayoyi ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, wasu Isra'iliya ne da ake faɗa. Wasu suka ce Allah subhanahu wata'ala ya hallaka su ta hanyar turo musu da abokan gaba. Wasu abokan gaba suka zo suka yaƙe su, wanda ake kiransu al-akadiyun, wanda suka zo suka yaƙi mutanen Babil a wannan lokacin, suka murƙushe su, suka ƙwace mulki a hannunsu, suka kafa daularsu akan tasu, daular da aka fi sani da daular Hammurabi, wanda su suka fara zuwa da wata shari'atu Hammurabi. Shari'a ce wacce take ta tsarin ɗan adam, ana cewa ita ce human law da aka fara samu a duniya, da ɗan adam ya tsara wa kansa dokoki da zai rizumta wa ‘yan uwansa ‘yan adam su bi su, maimakon dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wahayinsu. To wannan daula ta al-akadiyyin ita ce ta zo ta murƙushe daular su waɗannan mutanen, daular waɗannan al-kildan ta kafu akan ƙasarsu. To wasu suka ce wannan shi ne ita ce uƙubar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutanen Annabi Ibrahim, ta ɗora maƙiyansu a kansu. Wanda a ce waka zalika nuwalli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibun, kamar haka ne muke ɗora wasu azzalimai akan wasu saboda abin da suke tsoruta. ce to saboda su ma abinda suka yi na zalunci Allah ya dora wasu azzaliman akan su. Daga cikin abinda wasu malamai suke kafa hujja akan cewa mutanen Annabi Ibrahim su ma daga baya Allah ya halaka su, fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Hajj, wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa 'ad wa thamud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashab madyan wa kuzziba musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir. Shi wannan ayar ta ambaci tana ga wa Allah tana ga wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa idan quraishawa suka qaryata ka to gabanin su mutanen Annabi Nuhu ma sun qaryata, hakanan adawa da samudawa su ma sun qaryata annabawan su, ba su suka fara qaryata annabawa ba. Wa qaumu ibrahim wa qaumu lut, hakanan mutanen Ibrahim su ma sun qaryata Annabi Ibrahim, hakanan mutanen Lut su ma sun qaryata shi. Wa ashabu madyan, da mutanen Madyan su ne mutanen Annabi Shu'aib, su ma sun qaryata annabin su Annabi Shu'aib. Wa kuzziba Musa, shi ma Annabi Musa an qaryata shi, shi ba a ce mutanansa ba, saboda wannan suka qaryata shi ba mutanansa bane, kibdawa ne, fir'auna ne da jama'arsa, banu Isra'ila su a imani suka yi da shi, shi yasa ba a ce wa qaumu Musa ba, sai aka ce wa kuzziba Musa, an qaryata Annabi Musa shi ma. Fa amlaytu lil kafirina, Allah ce sai na jinkirta wa kafirai, thumma akhadtuhum, sannan sai na yi musu mummunan kamu, wato na kama su da azaba. Fa kaifa kana nakir, to yaya kashedi na ya kasance gare su. To kaga a wannan aya Allah subhanahu wataala ya jero al'ummu na annabawa waɗanda suka ƙaryata annabawansu, kuma Allah ya hallaka su. A ciki ya ce wa qaumu Ibrahim, can gaba kuma ya ce thumma akhadtuhum, sannan na kama su da azaba. To wannan ta sa wasu daga cikin malamai suke ganin cewa an hallaka su, duk da dai cewa Allah subhanahu wataala bai yi bayanin filla-filla yadda aka hallaka Annabi mutanen Annabi Ibrahim ba, kamar yadda ya yi bayanin yadda aka hallaka mutanen Annabi Nuhu da Ada da Samudawa da mutanen Annabi Shu'aib da mutanen Annabi Salihu da mutanen Annabi Musa alaihi salam. Amma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin littafinsa An-Nubuwat ya faɗi cewa Allah subhanahu wata'ala yana bawa annabawa nasara akan mutanen su ta fuska biyu, wato ta ɗayan fuskoki guda biyu, ko dai Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara ta hanyar ya hallaka waɗannan al'ummomin, ya tsirar da waɗannan annabawan, kamar yadda ya faru ga Annabi Nuhu alaihi salam da Annabi Hud da Annabi Salih da Annabi Shu'aib da sauran annabawan da Allah ya hallaka mutanen su, su kuma ya tsirar da su. To wannan nasara ce ta fuska guda, ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hujjar waɗannan annabawa ƙarara, ya ba su hujja ta ilimi, ya kuma ba su hujja ta ƙudura ta iko, ya zanto Ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ikonsa akan wannan al'umma, ya kuma bayyana hujjar wannan annabi a gabansu. Ce to wannan hanya ta biyu ita ce ta faru ga Annabi Ibrahim alayhi salam. Wannan hanya ta biyu, wato Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa Annabi Ibrahim alayhi salam nasara ne akan mutanensa ta hanyar bayyana hujjarsa a fili, ya kuma nuna wata gagarumar ƙudurarsa ga mutanensa, ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da shi daga wannan wuta, bai halaka daga a cikinta ba, kuma mu'jizar Ubangiji subhanahu wata'ala ta tabbata akan su. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa Allah subhanahu wata'ala babu inda ya ambaci cewa ya halaka mutanen Annabi Ibrahim alayhi salam kamar yadda ya ambaci irin wannan akan sauran al'ummu da Allah subhanahu wata'ala ya bayyana. Abinda kawai ya bayyana dangane da Annabi Ibrahim shine sun jefa shi wuta, Allah subhanahu wata'ala ya maida wannan wutar sanyayya kuma aminci, sun nufe shi da kaidi, Allah subhanahu wata'ala ya sanya su kaskantattu, faja'alnahumul asfalin ko al-akhsarin, Allah ya sanya su kaskantattu hasararru. Shi to wannan ita ce bayyana hujjar annabin Allah Annabi Ibrahim alayhi salam ƙarara ga mutanensa, da kuma iko da Allah subhanahu wata'ala ya nuna, ya bayyana ayoyinsa, ya bayyana hujjarsa da ilimi, kamar yadda Allah ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, Allah subhanahu wata'ala ya bayyana hujjarsa a fili, kuma Ubangiji ya kaskanta su yayin da suka so shi da mummunan aiki, kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaskanta su, shi kuma ya bashi nasara. Yace to wannan jinsin jinsin wato wanda zai fita jihadi ne ko dai ya nasara ya kashe abokin gabansa shine jinsin wato hujja ta farko da Allah subhanahu wataala yake bawa annabawa ta hanyar tserar da su ya halakar da mutanen da suka karyata su. Jinsi na biyu kuma shine mayakin da zai fita ya je jihadi ya ainihin bazama abokan gabansu ya karya lagonsu ya yi nasara a kansu, shine irin abin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Ibrahim alayhi salam. To shine yake cewa Ibn Taymiyyah yake cewa annabi Ibrahim alayhi salam bai zauna a cikin mutanansa ba, hijira yayi ya bar su, kamar yadda zamu gani hijira yayi ya bar su, kuma waɗancan manzannin da Allah subhanahu wataala ya ce ya hallaka mutanansu bayan sun ƙaryata manzannin, manzannin sun ci gaba da zama a cikinsu ba su yi hijira sun bar garin ba. To daga nan Allah subhanahu wataala ya kawo azabarsa ya saukar da ita sannan ya tserar da manzanninsa, amma shi annabi Ibrahim alayhi salam bai zauna cikin mutanansa ba, don haka shi sai ya zanto kamar da Ibn Taymiyyah yake cewa lam yujad fi haqqi qaumi Ibrahim sababul halak, abinda zai sa a halaka mutanen annabi Ibrahim bai samu ba a cikin jama'arsa, saboda huwa iqamatu fihim, shine ya zauna a ciki ya jira azabar Allah ta zo ta halaka su, shi ba a samu wannan ba, da aka yi abinda aka yi sai ya yi hijira ya bar garin. Ce haka nan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma tare da mutanensa tare da Qurayshawa, annabi bai zauna a cikinsu ba bayan sun karyata shi, sai ya fita ya yi hijira zuwa Madina ya zauna a can har Allah subhanahu wataala ya bashi iko ya dora shi a kansu, sannan ya dawo ya fato Makka. Ya ce to waɗannan bada ɗaya na Allah subhanahu wataala guda biyu, annabi Ibrahim alayhi salam Khalilur Rahman da annabi sallallahu alaihi wasallam Khalilullah, waɗannan su ne afdalur rusul, babu annabawa wanda suka kai su daraja. Wa Muhammadun Ibrahim afdalur rusul fa innahum idza allamu ad-da'wa hasala al-maqsud, sun riga sun karantar da mutanansu abinda Allah subhanahu wataala ya aiko su da shi, da kiran su zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala shi kadai da barin bautar wani ba Allah ba, bukata ta biya ta haka. Daga cikin su waɗanda suka tuba suka bi shi shikenan, waɗanda kuma su tuba ba Allah subhanahu wataala yana jiran suna jiran sakamakon su a wajen Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama. To shine yace wa qad yatubu minhum man yatubu ba'da zalik kama taba min quraishin man tab, saboda haka sai yake cewa halin annabi Ibrahim alayhi salam yanayinsa kana ila rahmati amyal, ya fi karkata zuwa ga rahama, zuwa ga a tausaya wa mutanansa, don haka bai musu addu'a ba. Falam yas'a fi halaki qaumihi, don haka bai yi ta kokarin ya ga yadda za a halakar da mutanansa ba, bai yi addu'a ba, bai kuma zauna cikinsu ba, wanda zama a cikinsu din zai iya sa wa Allah subhanahu wataala ya saukar musu da uquba don ya tsira da annabinsa. Sai ya zanto bai musu addu'ar Allah ya halaka su ba, sannan kuma har ila yau bai zauna a cikinsu ba, ya yi hijira. Allah subhanahu wataala yana cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Allah subhanahu wataala yace waɗanda suka kafirta suka gaya wa manzanninsu cewa lalle tabbaci hakika za mu fitar da ku daga ƙasar mu ko ku dawo ku ci gaba da bin addinin mu, sai Allah ya yi waɗannan manzannin wahayi cewa lanuhlikanna adh-dhalimin, lalle tabbaci hakika za mu halakar da waɗannan azzalimai ko kuma za mu saunar da ku a wannan ƙasa bayan su. To mutanen annabi Ibrahim alayhi salam sun yi yunkurin su ga sun halaka shi, sai dai Allah subhanahu wataala bai ba su nasara ba, ya sanya wannan wuta ta zama sanyayya kuma mai aminci. Bayan haka kuma ba su ci gaba da yunkurin ya za su halaka shi ba, tunda shi ya bar magarin. Ita kuma azabar duniya ba ita ce ta ƙarshe ba, ba ita ce cikakkiyar shi ne cikakken sakamako ba na mai laifi, cikakken sakamakonsa shi ne sai an je lahira. Abinda yake faruwa a nan duniya Ubangiji yana yin sa ne saboda wata hikima ko wata maslaha, kamar irin uqubar da za a yi ma mai laifi, kamar haddi da za a yi ma wanda ya sha giya ko ya zina ko ya kisan kai, wannan wani wata maslaha ce za ta sa a yi masa a nan, in an je lahira kuma akwai wani hisabi daban. To shi ne malam yake cewa duk wani wanda maƙiyansa suka yi nufin su ga sun hallaka shi Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi ya tsare shi kuma wannan halakar wannan hallakawar da suka yi kokari su yi masa ta zanto wata ni'ima gare shi shi kuma ba a halakar da waɗannan abokan gaban nasa ba Allah ya wulakanta su ne ya kunyata su kawai ya taimake shi to wannan yayi kama da annabi Ibrahim alaihi salam wannan yana da kamanceceniya da annabi Ibrahim makiyansa sun yi kokarin halaka shi kuma ba su yi nasara ba Allah subhanahu wataala shi kuma ya mayar da wannan abin ya zama nasara gare shi su kuma Allah ya kunyata su to wannan sun wannan yayi kama da annabi Ibrahim alaihi salam yace wanda Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga kaidin su daga kaidin makiyansa sannan kuma ya bashi nasara a kansu har kuma wata zanto tsakanin su aka rika yaki yau su yi nasara gobe ya yi nasara alharbu sijal bainahu wa bain a'da'ihi su yi nasara yau ga yin nasara sannan da karshe dai shi ya zo ya yi nasara to wannan yana kama da halin annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutanensa domin annabi sallallahu alaihi wa sallama shugaba ne ga kowa da kowa kuma khalilullahi ne kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam yake khalilullah to waɗannan annabawa guda biyu sune afdalul jami sun fi dukkanin annabawa daraja kuma hanyar su cike take da tausayi da rahama ba kamar hanyar sauran ba ta dada hanyar sauran annabawa cika da tausayi da rahama kowace hanyar ta annabawa akwai rahama akwai tausayi a cikinta amma hanyar waɗannan bayin Allah guda biyu ta fi ta sauran cika shi yasa zanto suna da matsayi fiye da sauran a gurin Allah subhanahu wataala to wannan magana ita ce ta Ibn Taymiyyah kuma zahiri abinda alqur'ani yake nuna yake nan babu inda Allah subhanahu wataala ya yi bayani karara cewa ya hallaka mutanen annabi Ibrahim kawai dai ya nuna cewa sun yi kokari masa kaidi amma kuma ya zanto sun tabe ba su yi nasara ba suka yi asara wannan shine kawai abinda Allah ya faɗa sauran abubuwa duk da ake faɗa sai dai a faɗe shi ta fuskar tarihi amma ba wai wani abu ne ya zo na nassi karara da yake nuna hakan ba Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa najjaynahu wa lutan ka karanta wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati baraknaha lil alamin barakna fiha lil alamin Allah subhanahu wataala yake cewa ya tsirar da annabi annabi Ibrahim da Lut zuwa ga kasar da yayi albarka a cikin ta lil alamin ga halittu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila muka kuma yi masa kyautar ishaqa da yaqub qari wa kullan ja'alna salihin kuma dukkanin su muka sanya su mutanen kirki ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya mana cewa ya kubutar da annabi Ibrahim alaihi salam da shi da Lut daga makiyansu kafirai ya fitar da su ta hanyar su yi hijira su bar wannan gari zuwa kasar da Allah subhanahu wataala ya yi mata albarka albarka ga mutanansa annabi Lut dan baffansa ne ko dan uwansa ne bisa sabani da aka samu ibnu akhihi ne ko ibnu ammihi dan baffan annabi Ibrahim ne ko kuma dan uwan annabi Ibrahim ne alaihi salam Allah yana daga cikin waɗanda ko kuma in ce shi ne ma ya yi imani da shi cikin mutanen annabi Ibrahim babu wani wanda ake ambato na cewa ya yi imani da annabi Ibrahim sai wannan matashi shi ne Lut kamar yadda Allah ce fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwa al-azizul hakim ke cewa Lut ya yi imani da annabi Ibrahim ya gaskata shi wa qala yace inni muhajirun wato annabi Ibrahim yace ni mai hijira ne zuwa ga Ubangijina lalle shi gagarabadau ne mai hikima saboda haka Allah subhanahu wataala a wannan ayar ya hada annabi Ibrahim da annabi Lut guri guda saboda risalar su risala ce guda daya sako ne guda daya saboda akwai shiraka da take tsakanin su suka yi tafiya a cikin wannan hijira shi annabi Lut sai ya zanto Allah ya aika shi zuwa ga mutanen Sodom Sodom ta alƙarya ce wacce take cikin Falastin ko take cikin Sham a yanzu kana iya cewa tana cikin Jordan nan gurin da ake da yake da al-bahrul mayyit abinnan dead sea din nan daidai wannan gurin dead sea din wannan shine garin Sodom anan yake da alƙaryun da suke kewaye da ita anan gurin yake da Allah ya halaka su shine Allah subhanahu wataala ya sanya wannan wannan ruwa a wannan gurin mataccen ruwa da babu ko kifi a ciki ba abin da yake rayuwa a ciki mai rai. To daga nan shi kuma annabi Ibrahim alayhis salam ya wuce Falastin inda ya zauna shi da matarsa Sara da kuma kuyangarsa da kuyangar da aka ba wa Sara ita kuma ta bashi ita kyauta ita ce Hajar. Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa yana cewa babu sabani tsakanin malamai gaba daya cewa annabi Ibrahim yayi hijira ne daga Iraq ya nufi Sham, kuma a nan ne ya zauna a Sham, nan ne ya yi rayuwarsa gaba daya, duk da cewa ya zo Makka inda ya gina ɗakin Ka'aba da shi da ɗansa Isma'il, a nan ya zaunar da ɗansa Isma'il tare da mahaifiyarsa Hajar, sai dai shi bai zauna a nan ba. Annabi Ibrahim alayhis salam bai zauna a Makka ba, kuma bai riki wannan Makka ta zama garinsa ba. Haka nan shi ma Lut bai zauna a wani gari ba in ba a cikin Sham ba. Allah subhanahu wataala yayi bai ba da labarin cewa ya kubutar ya tsirar da Annabi Ibrahim da Lut zuwa ƙasar da aka yi albarka a cikinta, da ya yi albarka a cikinta lil'alamin. To kaga ashe ƙasa ce guda ɗaya aka sani ita ce Sham. Annabi Ibrahim alayhis salam bai zauna a wani guri ba bayan hijira, da ya bar Iraki ba inda ya zauna sai a Sham, sai a ƙasar Sham. Lut ma shi ma a Sham yake. Sham abin da Jordan yanki ne daga cikin yankin Sham, da cewa yanzu ƙasa ce mai cin gashin kanta, amma duk wannan yanki gaba ɗaya sunansa Sham. Saboda haka in aka ce Allah subhanahu wataala ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil'alamin, ba wa wata ƙasa da za a kawo in ba Sham din ba. Wannan ita ce maganar jumhurin malamai, kamar yadda Shankiti yake faɗa a cikin Adwa'ul Bayan, cewa da dama daga cikin malamai abinda suka fassara al-ardi allati barakna fiha kenan. Allah subhanahu wataala ya sanya albarka da yawa a cikin wannan gari, saboda gari ne wanda yake da albarkar kayan amfanin gona, wato musamman kayan marmari yana da wannan, sannan har ila yau yana da ƙoramu, wato dai akwai alkhairai masu yawa. Sannan kuma ma'adinul anbiya ne, duk yawancin annabawa ta nan suka fito, duk annabawa ta wannan yanki suka fito. So haka su suka fi yawan annabawa waɗanda kuma alherinsu ya yaɗu ko'ina a duniya. Albaraka shi ne subutul khair, wato alheri ya zo ya tabbata a guri, komin daɗewa a zo a samu alherin yana nan, shi ne baraka. Ce barakal ba'ir, barakal ba'ir idza lazima makanahu wa lam yabrah, idan raƙumi ya sunkuya ya abin nan a guri ana cewa baraka, idan ka samu albarka din. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan yanki, har yanzu din nan wuri ne wanda yake cike da ni'ima ƙwarai da gaske. Ba a banza ba, Yahudawa suke ta rigima a kan wannan yanki cewa sai sun mamaye shi ma gaba ɗaya, bayan sun an yanka musu abin da aka yanka musu a ciki, saboda suna da da'awar, suna da gado na tarihi, saboda annabi Sulaiman ya zauna a gurin da annabi Dawud, saboda haka suna da gado na tarihi, da cewa duk maganar banza ce, saboda yankin asali waɗanda suka zaune shi su ne Kana'aniyun. Kana'aniyun larabawa ne, kabilar Kana'aniyun larabawa ne. Sannan annabi Ibrahim ya yi hijira, kaga tun kafin Banu Isra'il. Annabi Ibrahim shi ne mahaifin annabi Isma'il, annabi Isma'il kuma shi ne kakan Ƙurayshawa da sauran larabawa da suke dangantaka da wannan. Saboda kaga larabawa sun fi a haƙƙiya da wannan yanki a sama da Yahudawa. To amma dai fin ƙarfi a duniya, kana ji kana gani haka za a ƙwace maka kayanka, sai dai ka zara ido kana cewa a ɗan san maka ma ana rigima. Yanzu maganar ake a ɗan san musu ne ma, a ɗan ba su, sun yarda duk inda Isra'ila ba ma iya inda aka ba su a shekara ta 1948 ake magana ba, a har ma inda suka yi wo mamaya suka kori larabawan, suka ƙwace garuruwansu, gidajensu da gonakinsu 1968 sun yarda da a riƙe nan. Yahuda su ci gaba da riƙe nan, sun kwata, to su je sun riƙe, a bar musu sauran yankin Gifal Garbiya da kuma irin yankin Gaza, su kuma su riƙe nan. To shine duk ake wannan rikicin sama da shekara 60 abu ya kice yakicin yawa. To saboda albarkar da take cikin ƙasar, har zuwa yanzu kayan marmarin da yake fitowa daga wannan yankin, daga Syria da Jordan da Lebanon, kayan marmarin da yake fitowa daga ciki za ka ga daban yake, kankanarsu, lemun zakinsu, ayabarsu, inabinsu, duk wanda zaka samu indai daga wannan yanki yake sai kaga ba magana. Wato yana da dadi. Aka ga cewa kasar Saudiya Allah subhanahu wata'ala da yasa yujba ilaihi samaratu kulli shay. Za a yi ta kai musu kayan amfanin gona ta ko'ina. Sai su ce yawancin kayan amfanin gona da ake samu in ka cire Turkiya, yawanci daga wannan yanki ake samu. Saboda haka komai nasu sai ka ganshi daban yake, ko tumaturi da aka kawo daga yankin sai ka ganshi daban yake, har zuwa yanzu irin zaitun dinsu sai ka ganshi daban yake. To wani albarka ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a gurin, har gobe kuma haka take. Har gobe yankin haka yake cike da albarka. To Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan. Akwai wasu daga cikin malamai wanda suka ce al-ardh allati barakna fiha, anan ana nufin Baitul Maqdis. Wato suka iyakance Baitul Maqdis cewa ita ake nufi, domin anan ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko da yawa daga cikin annabawa, kuma yanki ne wanda yake da amfani na abin nan, amfanin noma sosai, yake da albarka sosai, ruwan gurin ma yake da dadi kwarai da gaske. Suka ce to shi ake nufi da al-ardh allati barakna fiha, kamar Ibn Ashur tafsirin da yake nan cewa hiya ardu Falastin, cewa kasar Falastin ake nufi, domin ita ce Allah subhanahu wata'ala ya ce baraka halil alami, ya yi mata albarka lil alami, lil alami ya ce ana nufin mutanen da suke zaune a gurin, domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya kasa ce wacce take da khas, kuma raha take da yalwa ta rayuwa, sannan kuma ga zaman lafiya. Sannan annabawa da yawa daga nan Allah subhanahu wata'ala ya aiko su, sannan kuma nan ne annabi Ibrahim ya yi hijira, sannan ɗaya daga cikin ɗakunansa, abin da masallatansa masu daraja guda uku yana nan cikin baitul, shine masallacin Qudus. Allah subhanahu wata'ala alqur'ani ya ambaci a gurare biyar, ya ambaci albarkar da ya yi ma wannan yanki na Sham a gurare biyar a cikin alqur'ani. أقول كن سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. مكادر دمتنا أكي واتو يستضعفون أكي نونا مصفن كرفي مكادر مسودا جبشين كسادة يوم تشنتا وش مكيمتة البركة تتشاب حق إتتشاب ده الله سبحانه وتعالى يقادر وبنو إسرائيل بين سنبرو مصر سنندفتر الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سركي يا تبتا ga Allah ga wannan da yayi tafiyar dare da bawan sa da daddare daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci mafi nisa shine masallacin Qudus alladhi barakna hawlahu, wanda muka yi albarka a kewayen sa shine masallacin Qudus da yake Baitul Maqdis. Sannan wannan aya ita ba da muka karanta wa najjayna lutan ila al-ardh allati wa najjaynahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil alamin. Sannan nan gaba za mu zo muga ayar da Allah yake cewa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardh allati barakna fiha. Sannan kuma a cikin suratu Saba waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayr. Kaga nan ma al-qura allati barakna fiha al-qaryun da Allah yayi wa albarka sune alkariyu wanda suke na Sham. To waɗannan duka suna nuna cewa wannan gari ne da Allah subhanahu wataala ya albarkace shi, ya ji albarkarsa a cikinsa. To wannan ayar har ila yau tana nuna mana mutum ya guje wa inda aka hana shi yin addininsa zuwa ga inda zai samu yin addininsa yadda ya kamata. Wannan yana daga cikin abin da yake wajibi, hijirar da ba za ta yanke ba. Duk mutumin da yake gurin da aka hana shi yin addini wajibi ya koma inda zai samu yayi addininsa. Za mu tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya fahimu mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.